Manunia. Dala muda ita da ballin bankado bashin da tsohon gwamnan jihar Kaduna ya ciyo ya ƙara tabbatar wa da duniya cewa tsakanin tsohon gwamnan jihar Kaduna da gwamna mai cifa an riga an jazare.
Idan aka samu kudaden nan an ci su ne wanda ya ci Yemer. Idan contractor ne an baya kudi bai aiki da ya kamata ba Yemer.
To ai ba kai bashin shi aka ciyo bashin. In tuhuma ne ma yake magana shi ma sai ya shigo cikin tuhuma. Duk abin da gaman nasu bai a jihar Kaduna ubasana aka yi shi.
Tunuma dai manazarta suka nutsa-nutsan nunawa duniya cewa rikicin fa na nuna cewa akwai alamun hannun wasu bakin haure.
Ubasani ya tabbatar da abubuwan duka da ke rubuce a cikin wannan kundin don tare da shi aka yi wannan tafiyan. To amma tunda an kunno wuta daga sama to sai bijiro da wannan magana saboda a kuntata ma ɗan Rufai.
Game da ɗan karen dukan da dala ke sha a hannun naira ba tare da farashin kayan masarufi ya sauka ba kuwa masana ne ke cewa akwai buƙatar gyara wani babban kuskure.
Idan har ana so a kuma samu sauƙin kayayyakin masarufi to dole sai an cire hannun waɗancan mutanen waɗanda su a gwamnatance suka maida wasu ƴan kasuwa yaran su kamar yadda suka maida su yaran su a dala to haka suka maida su yaran su ga kayayyakin masarufi.
Waɗannan fa so mun taɓa ka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ga cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke alfari da dumurin dumbin masu saurare shiri na 166 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin duk al'ummar da ke cikin damuwa sun samu damar da za su murmure mai yuwa kuma neman murmurewar amma fata tattalin arziki a jihar Kaduna ce ta sa masar dokokin jihar Kaduna ta ce za ta buga binciken bankado bashin da aka ciwo jihar Kaduna da ce akwai dai alamun zuri. Mai magana da yawun masar dokokin jihar Kaduna Honorable Harry Mara da takwaran shi ne suka baje bayanin bankado bashin da suka ce ai ya zama wajibi idan dai ana son abubuwan da suka tikke su warware.
An ciwo basu suka har bashi da aka ci ma yana hana mu ayyuka biyan albashi ma da ba don irin gwamna da muke da shi ba da za a samu damuwa. An karbo kudaden nan ba iya an yi ayyukan ba yau muna ta biyan ba da ma an gama ayyukan da aka ci zai kagan ko da mu wala da muke sha za mu san eh ga inda aka sa kudi kuma mu ba magana PDP bane ko APC magana in an zo na lafiya jiya nan kowa zai zo na lafiya.
Sunana Right Honorable Mugu Yusuf ni ne ina wakilce mutanen Kaura. Wannan lamarin da ya faru yau da na mubi wannan motion ta zama ne don mu cika aikin mu na yan majalisa a matsayin na chairman na Public Accounts Committee na gamba wanda ya fi cancantawa ya mubi wannan motion domin a samu a duba wayannan ababen. Idan aka samu kudaden nan an ci su ne wanda ya ci Yemer. Idan contractor ne an baya kudi bai aiki da ya kamata ba Yemer. Idan individual mutum ne ma da ya ga ya isa a dawo da shi ya mai da kudi domin a samu jihar mu Kaduna ta samu ci gaba.
Sai da kuma ta hannun daman tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fa'i Hajiya Aisha Galadiman da aka kama ta bara bayan fitowa daga inda take a tsare.
Wace abin da ya faru ina zaune ranar 14 ga watan 5 shekara 2024 a gidana sun cikin daki wanda ku kaya ba handi ciki a jikin daga ni sai zan kawai sai na ji faɗo mutane hankali na sai tashi ina dubawa sai na ga jami'ai ne a shine DSS mutum hudu kawai dai haka ya rike mun nan ka faɗa da hannuna ko ya fara suka fara jana so akwai yan uwana a ciki suka ga cewa sai ku tsaya saka kaya bana ku tsaya saka tsaya ko ina sun tsaya da bindigu sun yi ready da motocin su kusan guda uku yadda kasan sun zo kama kidnappers na tsasa yayin mutane a makarantu su haka suka dauke ni suka tura ni a cikin mota a wulakanci
wai amma tsantsa haji Aisha menene kika ce ne ya ja miki wannan
so abinda nace suka dauko mu daga baya bayan sun gama cin zarafi na da na constitution na kasa da bani dama a fulal albarkacin baki sai suka dauko su yan tsaron Kaddu cewa wai na yi postin can Ubasani ya ji tsoron Allah. Allah ya bashi jihar Kaduna haƙoƙin al'ummar jihar Kaduna yana kan shi saboda haka ya ji tsoron Allah ya kiyaye hukuncin da ana sace mutane ba adalci. Nace to ai wannan da na faɗa da abin da suka dauko suka cancanci ni na faɗa wani ciki tabbas ko na maimaita ko ban maimaita ba haƙoƙin mutanen jihar Kaduna yana kan Uba saboda yayi rantsuwa da Qur'ani zai kare hakkinsu da dukiyoyinsu da rayuwarsu. Na yi magana cewa Abu kullun yana Abuja sai yana Abuja yake zama a jihar Kaduna saboda ya zauna a jihar Kaduna ya san matsalar da jihar Kaduna take ciki da aka da mutane suka zabe shi kullun yana Abuja so to shine abin da kawai suka nuna mun cewa shi suke tuma na da shi
amma hajiya za a ce ai tunda da yake yin tafiyar nan da Obasani kuma ɗan jami'a shi ce wannan abubuwa ne da za ka kamata ki gaya mai da shi
da yana ji shawara da ba a jiba ma mun tafi shawara cewa ya kawo abubuwan da za su samu sauki na rayuwa na jihar Kaduna anki
ko dai magana bashin da yayi
to ai bakin bashin shi aka ciyo bashin in tuhuma ne ma yake magana shi ma sai ya shigo cikin tuhuma bashin shi sa hannu aka ce shi aka duk abin da kaga mal nasirai a jihar Kaduna da Obasani aka yi tun yana political adviser
da yake kuma dukkanin jami'an gwamnatin jihar Kaduna da manuniya ta tuntuba dan bada ba'asun wannan buduri sun kekasa kasar yi wa manuniyar bore mun karkare da neman jin ta bakin masani akan al'amuran da kan kai komo barista Elzbar Abubakar din da ya daddale dalla dallan dalilan wannan barbare
tun ma lokacin neman minister sa tsama ta shiga tsakanin shi da shugabannin jam'iyyar APC wanda yasa ya rasa wannan kujera ta minister daga baya yazo yana zawarcin wasu jam'iyyun da ba jam'iyyar APC ba sai suna ganin kamar wata hanya ce yake son ya bi na siyasar da za a yi a zangon gaba na zaben 2027 wannan ne dalilin da yasa aka kunno matsala ta jihar Kaduna sai aka fara daga wannan bashi da aka ciyo duk da cewar lokacin da ake campaign ya tabbatar da cewar waɗannan ayyuka da aka yi daga basussukan da aka ciyo ni Obasani ya tabbatar da abubuwan duka da ke rubuce a cikin wannan kundin to koda ba a bashi a rubuce ba shi masani ne ga waɗannan abubuwan don tare da shi aka yi wannan tafiyan to amma tunda an kunno wuta daga sama kuma Allah ya sa shi ke mulki a jihar Kaduna to sai ya bijiro da wannan magana saboda a kuntata ma ɗan Rufai ko zai sa ya dawo daga wannan irin ziyarce-ziyarce da yake na zawarcin wasu jam'iyyu da manyan Najeriya game da abin da suke tunanin cewar yana yi ne don zaben gaba to waɗannan maganganun su suka bijiro da waɗannan matsalolin da ba wannan siyasar da ba za a ma san me ke tsakanin su ba ai shekara ɗaya yayi yana tafiyar da gwamnatin jihar Kaduna bai taba tado da maganar ba
game da gurzar bakin dalar da naira ke ta faman yi amma ɗan Najeriya suka gaza gani a ƙasa kuwa masani akan al'amuran da kan kai komo a duniya Malam Umar Hashim Kunan mai shayi ne yace a har yanzu fa akwai wasu sauran gyare-gyare
hanya da ya kamata a bi don a samu sauki ga al'umma da ita kanta ƙasa da su kansu shugabanni sun bar hanyar ne shine dalilin da yasa abubuwan suke ta ƙara rincabewa
ta hanya ce
na farko a lokacin da dala ta hau waɗanda muka yi ta maganganu a lura da su sune waɗanda suke shugabanni waɗanda suke kan madafan mulki sune waɗanda suke karɓar dala da sunan za su je neman lafiya ko kuma za su je wurin hutawa ko za su je wani karatu amma wannan dalar suna karɓar ta ne suka samu yara waɗanda suke saida musu wannan dalar duk kowa sai ya zama dan kasuwar dala sai muka ce dala ba za ta taba sauka ba muddin waɗanda suke da makamai suna amfani da dala akwai kamfanuka akalla kusan 6,000 waɗanda ake ba su wannan dala to amma ƙarshe shi wannan shugaban ƙasa sai ya kokarin dakalar da su ya kuma faɗi dokar da sai ka cika ta bisa ga kuɗaɗen da za a baka wannan dalar to a hakan sai aka samu sauki a dalar amma akwai abin da aka manta dala ta sauka amma kuma kayayyaki ba su sauka ba rashin saukar waɗannan kayayyakin ba wani abu bane illa akwai wani gyara da yanda ya kamata a yi yan kasuwar da muke da su manya-manya kusan su har yanzu su ne kuma waɗanda ake amfani da su a gwamnatance da kuma waɗanda suke da jarin su kaɗai suke zuwa su sayo kayayyaki idan har ana so a kuma samu sauƙin kayayyakin masarufi to dole sai an cire hannun waɗancan mutanen waɗanda su a gwamnatance suka mai da wasu ƴan kasuwa yaran su kamar yadda suka mai da su yaran su a dala to haka suka mai da su yaran su ga kayayyakin masarufi domin da mu mun hangi ƴan kasuwar ake ba su dala kuma su saida maimakon su sayo kayayyaki to dole sai an sayo kayayyakin
dika iyaka batutuwan da zamu yi bajjan muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafara marafin iko a Najeriya cewa kowane makon duniya fa kwanaki 7 cikin wa'adin kwanakin da aka ware musu ne kan kare domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki 1134 ne su yi sallamar sakin kudin da suka dare dare kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar wannan shi ya zama muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga kowane bangare ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.